بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكان دنيا يقول جبوديا ما ستاري يوا tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda shine mahaliccin mu shi ya kawo mu duniya kuma ji zai raba mu da ita tsira da amincin Allah tabbata ga manzon tsira Muhammadu dan Abdullahi farin da kada aikake daga Allah wanda Allah ya turo shi dan ya taimaki al'umma ya karantar da su addini ya yi musu bayanin gaskiya ya nuna musu hanya ta bata ya dora su akan sanin ya kamata ya raba su da mummunan dabi'a. Muna masa salati da girmamawa da addu'ar Allah ya hada mu da Annabi sallallahu alaihi wasallama ranar tashi alkiyama aljanna. Yan uwana musulmi, mutanen garin Gadau, wannan gari garinmu ne, ba za mu ce baki ne mu ba, ba shi ne farkon zuwan mu ba. Allah ya haɗa ƙauna da soyayya a tsakaninmu da ku shekaru da dama. Allah ya sani kuna cikin ranmu a duk lokacin da muke zagaye na zumunci a irin wannan wata na Ramadana. To muna zagayawa kuma mu ga mun kawo ziyara wannan gari mai albarka saboda karɓar da kuke mana. Bahaushe yake cewa shimfiɗar fuska ta fi shimfiɗar tabarma. Idan ka zo wajen mutum in ya yi haba-haba da kai ya sake maka fuska, to ya fi ya shimfiɗa maka tabarma. Wani zai shimfiɗa maka tabarma amma kuma sai ya ɓata rai, ga tabarma ya baka amma kuma babu zumunci. To muna gode wa Allah akan sakin fuska da kuke mana da kuma yankwantaka da yake gudana tsakaninmu da ku. Ba abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya muku albarka, Allah kuma ya ƙara arziki a wannan gari, Allah ya amfanar da mu da abin da za mu faɗa. A gurguje nasiha ce ta ƙauna da ƴan'uwantaka. Ina so ne in mana nasiha akan wato wani abu da yake damun wannan al'ummar a yau, wanda dukanmu da ni da ku muna cikin wannan damuwa, muna gani a ido amma gyara ya gagara. Zan yi magana ne akan abinda shari'ar musulunci ta ce akan girmama na gaba. Girmama na gaba wanda ya girme ka, mai furfura, dattijo, uba, yaya, kawu, ko babu ma dangi, in dai mutum ya riga ka zuwa duniya to ya gama da kai. Duk wanda ya riga ka zuwa wannan duniyan da kwana ɗaya to yana gaba da kai. Hatta kai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayani ko sallah aka zo yi, akwai inda aka ce za a duba akbaruhum sinnan, wanda ya fi daɗewa. Kaga dai sallah ita ce a'azamul ibadati, ibadar da ta fi kowace girma. Ana bin mu bashi mu zama muna da tarbiyya. Wannan muhadara magana ne akan tarbiyya, akan sanin girman na gaba. Duk lokacin da mutum ya auri mace sai ya zama ba ta masa ladabi, zai ma iya rabuwa ma da ita wai dan ba ta mai ladabi. Kar ka manta matan nan fa ba ƙanwarsa ba ne, ba ciki ɗaya suke ba, auro ta kawai ya yi, aka ce matarsa ce. Amma ɗan adam saboda son girma, duk mun yarda idan matarsa ba ta mai ladabi sai a ce yo, ai tunda ba ta da ladabi sai ya sallame ta. Ai ina fatan kuna ganewa. To a nan gurin a hakikanin gaskiya ana bin mu bashi duk wanda yake yana gaba da mu mutunta shi. Na farko dai dan adam ya tuna yanda Allah ya halice shi, mu tuna yanda Allah ya halice mu. Allah yayi bayani khalaqal insana min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin. Asalin mu an halice mu ne da digon mani, maniyin da yau in ya taba rigar ka in ka fito waje ba za ka so a gani ba. Da Allah ya zo halittar mu saboda ya san halin dan adam, sai ya halice mu da mani. Asalin baban mu annabi Adam tushensa ƙasa. Yanzu dukan mu nan kun ga da muka zo zama sai muka zauna akan kafin, muka zauna akan babban shimfiɗa. Amma da za mu zauna a waje ba za mu zauna a ƙasa ba, saboda ba masu buƙatar cikin mu. Amma dan Allah ya nuna maka girman kai ba naka bane, girman kai bai kamace ka ba, sai aka nuna ma babanka kakanka annabi Adam asalin sama da ƙasa aka halice shi. Allah ya halice shi da hannunsa. Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta min al'alin. Allah ya ce ya kai iblis, me yasa ka ki kai sujjada wa abinda na halice shi da hannuna? Allah yake ga iblis, shedan girman kai kake yi, koko kana ganin kana cikin madaukaka ne? Kenan rashin girmama na gaba girman kai. Duk wanda baya ganin girman na gaba da shi, duk wanda baya ganin girman yayansa, duk wanda baya ganin girman addansa, duk wanda baya ganin girman babansa, baya ganin girman mahaifiyarsa, baya ganin girman shugabansa, baya ganin girman malaminsa, baya ganin girman ainihin wato mai masa jagora ko a tasha ne, to ya dauki hanya irin ta iblis. Kuma ku lura, rayuwa ba a yin ta babu shugabanci. Yanzu ko barayi ne an fashi sai ku ji a ce akwai shugabansa, kuma wallahi suna girma shugaban. Karuwai suna da shugabansu, ka duba dai karuwanci. Tasha in za ka je hayya hayya ha ha a dura a shar a yi menene, wallahi akwai shugaban tasha, akwai sarkin tasha, kuma har girmama shi ake ana mutunta shi. Amma me yasa mu a gidajenmu, a unguwanninmu, a wurin mu'amalolinmu ba ma girmama junanmu? Kaga a gida tsakanin yaya da ƙani ba girmamawa. Mun san me ya faru? Ni na sani da a gida idan aka tashi yaro, idan ya tashi ba a bari ya kira sunan yayansa ba. Iyayen suke ce masa yayawa ne, addawanci, haka ne? Amma yanzu an canja. Yaro ƙaninka, ƙaninka na takwas sai ya zo yana kiranka buba, baba yana kiranka buba, ba zai ce yaya buba ba. Ko alhamdulillah gwanda ma ƙauyuka akwai ɗan respect, a ƙauyuka akwai girmama juna, akwai mutunta juna. Ka je birni ka ga bariki yanda ake barikanci. To wannan ya kamata ku sani, wallahi ba tarbiyyar mu bane, rashin girmama na gaba ba tarbiyyar mu bane. Za mu zo mu yi bayani dalla-dalla insha Allah. Ina daɗa tunatar da mu, in ma mutum yana jin shi wani ne ya isa, to ana gaya maka an halice ka ne da turbaya. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu shuyukha wa minkum man yuraddu ila ardali al-umuri likay la ya'lama min ba'di 'ilmin shay'a wa tara al-ardha hamidatan fa idha anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Allah yana mana bayani a cikin wannan aya ta suratul hajj aya ta 5 aya mai tsawo, yana tunatar da mu idan har kuna yin shakka akan tashin alkiyama, ko idan a cikin ku akwai mai shakka akan za a tashi kiyama ko ba za a tashi ba, idan akwai wanda yake tunanin watakila yana ga bai zai je gaban Allah ba, to ya tuna cewa Allah ya ce na halice ku ne daga turbaya, babanku Adamu kenan, sannan muka halice ku daga wato digon na mani, daga mani mutum sai ya zama gudan jini, daga gudan jini sai ya zama mudghatin mukhallaqa wa ghayr mukhallaqa, tsoka. Ina tsoka da ake mata suke yankawa irin naman miya, mutum ya zo yin loma ba yana hadawa da tsoka ba, to kowane dan adam sai da ya zama irin wannan tsokan zalla a cikin cikin mahaifiyarsa. Jini daga mani ya dawo jini kwana 40, idan yayi kwana 40 a cikin jini sai kuma ya sake dawowa ya zama tsoka. Tsoka mudgha, an ce da ita mudgha ta irin wanda za a iya taunata. Daga nan kuma Allah tabaraka wa ta'ala, idan Allah ya kaddara mutum ya zama mutum din, sai ya turo mala'ika ya hura masa rai, ya hura wa shi wannan dan adam din, wannan tsokan ne za a busa masa rai kullun sai ya fara motsi a cikin cikin mahaifiyarsa. Sai mace, sai ka ji mace tana cewa ni fa ina jin dan alamar kamar ina da juna biyu. Dukkanmu da kuke ganin mu nan ba wanda bai bi wannan hanyar ba, ba kashi, ba ido, ba kafa, ba hanci, ba baki, ba kaza, ba kaza. Amma yau dan adam ya fito duniya zama masifaffe bala'i, mai bala'i, ya kashe mutane, ya yi fashi da makami, ya zubar da jini, ya zama shaidanin kansa, amma ya manta asalin halittarsa. Allah ya ce daga nan sun manu kurijikun tufla, za mu fitar da ku duniya kuna jarirai. Akwai wani wanda ya fito ba jariri ba? Akwai wani wanda ya isa ya ce zai yi wa babansa girman kai ba, babansa bai ga lokacin da yake jariri ba? Dukkanmu nan gabaki ɗaya mun ba wanda babansa bai san tsareshinsa ba. Babanka ya ɗauke ka, ya wanke maka shi, babanka ya kama ka an maka kaciya, babanka ya maka kaza, mahaifiyarka ta maka kaza. Amma yau iyayenmu girma ya gagara, ku duba yadda uwa take wahala wajen ɗaukan cikin ɗa, tun tana wata ɗaya, wata biyu, wata uku, tana zurubtu da zirga-zirgan zuwa asibiti, ta zo ciki ya zama ƙato, zama da ƙyar kwanciya, da ƙyar tashi, da ƙyar ta rinka cin ƙasa, kaga in an yi abin nan ta rinka neman ƙasa tana ci saboda ɗan cikinta. Akwai wanda suke zuwa malam banɗaki shadda, suke kafa kansu wannan warin shaddan, shi suke so, shi suke jin daɗi, saboda wai dai ta samu ta lallaɓa ta haife ka. Amma yau wai a samu wai ɗan da ya daki uwarsa. Ni ɗinnan na je gidan kurkuku, mun je wa'azi, mun je irin fitar da masu ƙaramin laifi, sai wasu ma'aikatan kurkuku suka ce, malam ka ga wancan mutumin ka kuci da shi. Ta ce, me faru? Ƙato da shi kaya guda, mauɗo ko gendero, mauɗo kan babba kenan ko? Babba ba, to ba wannan nake nufi, gendero nake nufi, kaya guda, me faru? Suka ce, wallahi uwarsa ya daka, haka ya samu abin nan ya doke uwarsa ta faɗi, shi ne aka kawo shi farko. Ta ce, malam kar ka cire wannan, wanda zai iya sa hannu ya daki uwarsa ai bai cancanta a taimaka masa ba. Akwai wanda ya kai babansa kasuwa ya sayar da shi, ba ana sayar da mutane ba aka samu kuɗi, ya kai shi aka lale mai kuɗin ya ba aka ba shi. Duniya kenan, rashin tausayi yayi yawa. Idan ba ku nuna wa ‘ya’yanku su girmama ku, su mutunta ku ba tun yanzu, wallahi tsufa zai zo ya same ta, yaron ya zo ya kama duniya ya manta da kai wallahi. Sau da yawa za ka gama wahala a kan ɗanka, ka gama hidima a kansa, ka kai shi makaranta, ka kai shi waɗe ne, ka masa komai, ka masa aure, ka ba shi gona, ka masa menene. Idan ya girma ya ɗan samu wadata, ya samu rufin asiri, in ya ƙara gaba wallahi sai shekara uku bai neme ka ba, musamman ‘ya’yan wannan zamanin. To ai ba wani abu ba, duk yana daga cikin rashin girmamawa da nake so ne mana magana a kai. Da mun sani tarbiyyar da iyayenmu da kakanninmu suka mana, wallahi idan ganin Allah ya waye yaro ƙarami duk zai bi gida na gaba da shi, zai je ya gaishe su. Amma wallahi ba ma yaron gidanka ba, yanzu wallahi ɗan da ka haifa an kai wasa za ku kwana da shi a gida ɗaya, ba zai iya buɗe baki ya ce baba ina kwana ba. Haka ne? Ku kwana da shi a gida guda, yana kallon ka kana kallonsa, in lokacin karban abinci zai je ya je kitchen ya dauki abinci amma wallahi ba zai iya bude baki da safe ya ce in bani jam baka da lafiya amma zai ce nubandu yaya jiki wallahi ba zai fada ba ina me ya jawo mu muka kashe gidajenmu da kanmu mu gyara gidajenmu mu koya wa ƴaƴanmu tarbiya mu nuna musu su ba komai bane duk wanda ba yake jin shi wani ne mai girma ne ba gashi babanmu annabi adam yanzu aka gaya mana turbaya ne Allah ya ce za mu fidda ku jarirai thumma nukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum har ku kai iya ƙarfinku ku kai shekarunku kana ƙarami muna kallon ka kana tsalle-tsalle har ka zo ka girma thumma litakunu shuyukha sannan har ku zo ku zama dattawa a ga mutum a garinsu an san shi an san tushensa an san asalinsa amma yanzu ya girma ya zama tsoho ya zama dattijo duk abokanansa sun mutu saura shi bai mutu ba Allah shi yake wa mana mutane yake wa mutane wannan yace daga cikin ku akwai wanda zai mutu da wuri daga cikin ku akwai kuma wanda ana barin sai dadi wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhali al-umri akwai wanda za a bashi ya tsufa har ya dawo yana aikin yara ya tsufa bayan gida a kwance kaga ya zama aikin yara aikin jarirai kenan ya tsufa baya iya tashi sai an daga shi ardhali al-umri kenan wani ma dattijan saboda tsufa in kufan bai yi kyau ba sai ga yana yin bayan gida yana ci yayi fitsari a jikinsa bai ma san yayi ba arzalil umuri kenan shine rayuwar da annabi ya ce ya Allah ka raba mu da kaiwa irin wannan rayuwar ka zo kai tsufan da har za ka zo kai bayan gida kana cin ne bayan gidanka lokacin ba a lissafin ka duk abin da za a yi a gari ba a sa ka kawai jira ake yaushe za ka mutu kun san akwai lokacin da za a zo ana jiran yaushe Alhaji zai mutu ba ka da amfani ba za ka je gona ba ba za a daura aure da kai ba ko yarka za a nema sai dai ƴaƴanka su bayar kwakwalwa ta fara juyawa ka zama nauyi ka zama wahala matanka ma gudunka suke yi suna jiran ka mutu ne a huta kwananka ne bai kare ba kawai ya kamata mu rinka tuna wannan lokacin Allah ya karrama bani Adama ya fifita sashinsu akan sashi dan adam da kake gani kaga mutum wallahi yana da daraja kar ka yadda ka ga wani mutum ka wulakanta shi ko waye shi wallahi walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr Allah yake mun girmama dan adam mun mutunta dan adam mun kimanta dan adam kai ma ka kimanta shi kada dan kana da wadata ka wulakantar da wanda bai da wadata kada dan kana da ilimi ka ci mutuncin mara ilimi saboda jahilcinsa kada dan Allah ya baka wata daukaka ka tozarta waɗanda ba su da daukaka so lalle ne mu girmama junanmu mu mutunta junanmu Allah ya ce fadhallan malakatin mimman khalaqna tafdila dan uwana addinin musulunci addini ne wanda yake yana da tsari musulunci ya koya mana yaya zamu girmama junanmu musulunci ya koya ma ya zaka girmama kanka kai kanka yaya zaka girmama kanka ya zaka girmama mahaliccinka tabaraka wa ta'ala idan an dora maka nauyi a matsayinka na shugaba jagora yaya zaka girmama talakawanka idan liman ne kai yaya zaka girmama mamunka duk addinin musulunci ya koya mana an gaya mana karami ya girmama babba saghiruhum yahtarimu kabiruhum wa yuwaqqiru kabiruhum karami duk wanda ya san shi karami ne to ya rinka mutunta na gaba da shi wannan addini ne ba wai zaka girmama mutum ne kawai dan saboda bukatar ka ta duniya ba mutum ta goce ba dan bukatar ka ta duniya zaka girmama mutum ba ka san akwai wanda ake girmama shi dan saboda abun duniya da yake da shi wutar ce ya kuta ba yawa ba dan abin duniya kawai ake gina mutum ba kula da wannan sannan shi kuma babba ya tsare girman sa dan akwai babban da babba ne amma baya tsare girman sa yana daga cikin abun bacin rai da bakin ciki yau zaka ga wasu samarin mu matasa irin mu'amalar da suke yi da dattawa kai ka ce mu'amala ce suke da abokanan su yaro matashi kaga yana mu'amala ta rashin girmamawa ga dattijo kamar da abokin sa yake mu'amala wataƙila dan suna zama a inuwa ɗaya da dattijon wataƙila dan dattijon mai sakin fuska ne yana magana da yara abokin babansa ne amma wallahi ba za ka ga alamar yana girmama shi ba ka'annam yata'amaluna ma'a asdiqa'ihim kamar dai kace suna yin mu'amala da abokanansu kallal adab wa fuqida al-ihtiram yau ladabi yayi karanci a cikin al'umma girmamawa tayi karanci kani baya girmama yaya da baya girmama uba ya bata girmama uwa talaka baya girmama mai mulki wanda yake shugabantansa sai dura masa ashirma ya zage shi yanzu abu ne mai sauki a majalisa mutum yana zaune wurin da kudura ashir ya zage shugabansa gashi nan muna ganin a Facebook wallahi sai a dauko hoton wani sarki daga cikin sarakuna a danna mai ashir ko wani gwamna daga cikin gwamnoni a danna masa ashir kuma wanda yake ba ni sunan shi wanda yake yin abin da sunansa da komai akramakallah ba kuma abin da za a masa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an saba wa karantawa alqur'ani alqur'ani ya zo mana da ayoyin da suke koya mana tarbiyya shisa manzan Allah ya karantar da sahabbai ya za su girmama junansu tsakaninsu su sannan ya za su girmama shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ma Allah har kira annabi ya koya musu ya za su kira shi kira na gaba da kai malam ko kira akwai yanda ake kiran na gaba ba wai yanda zaka zo ka kira abokinka haka zaka kira na gaba da kai ba kuma ya kamata ku sani girman nan ka girmama na gaba da kai kai ma dan na ƙasa da kai ya girmama duk wanda ya rashin kirki bai girmama iyayensa ba to kada ya taba tsammanin iyayensa za su girmama shi musamman iyaye ana ba da labari wani malamin mu a ƙasar Saudiya yana wa'azi yake faɗa yace wata rana ana ba da kissar wani ɗa fandararren ɗa wani dalili ya kama ubansa ya tafi da shi daji ya girma ya yi shekaru ya tafi da mahaifinsa jeji sai da ya kai shi gindin wata bishiya ba kowa ya ɗauki wuka ya ce kwanta uban ya ce meye ya ce yanka ka zan yi yau uban ya ce yanzu kai kana ɗana kai za ka yanka ne mai na maka ya ce kawai kashe ka zan yi ya ce shi kenan ka kashe ne haka ɗan nan ya ɗauki wuka ya yanka uban nan tilas ya bar gawa kawai ubansa da ya haife shi kuna mamaki ko a ƙasar nan kwanan nan ba da daɗewa ba an ta yadawa an faɗa wani yaro ya tashi a gida ya kashe ubansa ya kashe uwarsa uban da uwar suna ɗaki ɗaya ya je ya kashe su sannan ya je ya kashe ɗannansa mata guda uku kuma yaron nan wallahi yana nan har yanzu ba a kashe shi ba saboda kotun ɗagutu ce ba kotun musulunci ba ake aiki da ita yana nan an sa shi a kurkuku an ɗauki lauyoyi na ƙarya an rubuta takardar ƙarya kurum wani ma ya sake maimaitawa kwanan nan, wani ma ya sake maimaitawa. Kar ku dauki wani tsohon labari ko tarihi wai a ce wai da dade ne a nan kasar tamu a Najeriya a arewa, an samu dan da yayi wa iyayensa ya yanke su tilas wa shagari kurin, aka nade su a makara, aka je aka zuba su a rami. Ko kowa ma zai kashe ka, ya kamata ya kashe ka amma banda danka, a ce wai danka ya kashe ka. To akwai iya rashin mutunci da rashin girmama mutane irin wannan? Shi yasa manzon Allah da yake malami ne mai tarbiya, daidai da utterance, magana da mutum zai furta a baki, ya koya musu. Hatta kira Allah ya gaya wa sahabban annabi, la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a'i ba'dikum ba'dha, kada ku mai da kiran annabi a kira shi kamar yanda kuke kiran junanku. Zaka kira abokinka tanko, zaka kira wani sa'anka buba, zaka kira wani dan uwanka Abubakar, kana kara kana kiransa. Annabi ba a masa wannan kiran, saboda shugaba ne shi, sai dai a ce ya Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, haka wanda yake gaba da kai mahaifinka ne, mahaifiyarka ne, duk da mai mutunci baya kwalla ubansa kira, ba wai ya kira sunansa ba, ko ma ya ce ba ya tafi, ana so a tsaye da shi, wataƙila zai hau mota, daga nan kana gudun kar ya hau mota, ba ba a yi, sai dai ka ruga da gudu, ka riƙe sautin nan ka ruga da gudu, sai ka je wurinsa gefe, sai ka ce ana magana. Kai yanzu akwai daɗi ka ji ana ƙwalla ma kira, ka juya ka ga wanda yake kira, akwai daɗi. To matsalarmu a yau babu girmama juna. Yaro ƙarami a gari, ka san yarintarsa, ka san rarrafensa, ka san guje-gujensa, ka san tsalle-tsallensa, amma yanzu shi ma ya zama matashi, sai rashin mutunci. Ɗazuɗin nan muke tare da mai martaba Lamido Ako, duka-duka ƴan watanni ne, ƴan awanni ne. Cikin abin da muke tattaunawa da shi yake kokantawa cewa malam ya kamata a yi wa'azi, ya ce yanzu a wannan hukuma, ƙaramar hukumar nan tamu, matsalar da muke da ita yara ƙanana 'yan shekara 12, 13, 14, 15, ƙananan yara, wani ma bai ma gama balagan ba, su ne suke ɗaukan makami, su yi kitso, su sha ƙwaya, su sha wiwi, su rike adda, su rike makami, sun zama ƴan daba, sun zama area boy, sun zama kalari. Yaro ƙarami, wani wanda in ka tukuikuya shi ka danna masa ranƙwashi ma sai ya mutu, amma yanzu su suke tsare hanya, su zo su sare ka, su ce ka ba su kuɗi ko ka ba su waya. Ƙananan yara, kuma da iyayensu ana kallon su. Me ya ja wannan? Rashin tarbiyya. Ka haifa yanzu ba haushe ba, Fulatani ga darasa, ai ta zuba yaya, mu danya ni, ai ta tarawa, amma ba a tara tarbiyya ba. Ka tara yaya barkate, amma ba kai musu lissafin tarbiyya ba. Shi din yake gaya mana cewa, yace a garin nan yara ƙanana za su je da insha'i da magariba, su samu shago da mutane, wallahi za su zare makami, su sassari mutane, su kori mai shagon, su ɗebi abin da za su ɗiba, su zuba a buhu, su yi tafiyarsu. Kuma 'yan gari ne an san su. Wani wiwi ɗin ma bai iya riƙe ta sosai ba, wallahi kuma wani irin bala'i ne. Ka san me ya jawo mana wannan? Wayoyin da muke yawo da su a hannunmu, waya, yaro ƙarami yana da babban waya, zai buɗe duk duniya ba inda ba zai shiga ba, ana koya mai rashin mutunci. A nan gurin ba iskancin da babu a cikin wannan abu, komai kake so, yanda za ka kashe mutane, yanda za ka yi shaye-shaye, yanda za ka yi zina, yanda za ka yi menene, kaga wannan abu da yawa akwai waɗanda su ne dalilin shigansu jahannama. wannan abar ita ce dalilin shiga jahannama wannan waya. Yara sun samu yanci, yaro karami na rantse da Allah sai ya rike wayan da ubansa har ya mutu da zai iya rike ta ba, sai kai mamaki ma ina suke samun kuɗi suke sayan wayoyi, kuma sun iya ta. Yanzu abu kai kana babban mai shekaru baka san inda zaka daddauna wani abu ba, dole ka neme su ka ba su. Karamin yaro ya iya daddana ta, mazan su da matan su. Dandali za ku zo anguwa kuna gani da abin nan ku yara kanana sai su baza ku da sun zo da kokara suna ihu suna ashar suna kananan yara, wallahi sai ga dattijo yana jin taburma yana shiga kira hadi sai fara ce dole ai. Yanzu inda a ce akwai girman ganin girman na gaba, ya ai wannan ba za a yi ba. Manzon Allah yana faɗa a cikin hadisi, laysa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham sagirana, baya cikin mu duk wanda baya girmama na gaba. Hadisin Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi hadisi sahihi. Manzon Allah ya ce duk wanda baya girmama na gaba da shi, duk wanda baya ganin girman na gaba da shi to baya tare da mu, ba kai ba annabi Muhammad, tunda baka ganin mutuncin mutane. Haka duk babban da baya tausayin na ƙasa da shi, babban mutum ne amma baya tausayin na ƙasa da shi, manzo Allah ya ce baya tare da mu. To amma tunda an bude kofar shaye-shaye, yara suna zo su sha kwayoyi, a sha kaza a sha kaza. Masu chemist din mu yau musulmi su ne dilolin kwaya, to ai an bude kofar tsiya. Musulmi ya rinka kasuwanci ya samu dukiyar da zai lalata ƴan uwansa musulmi, ya tafi har gari kaza ya sayo kwayoyi ya zo ya kasa a gari saboda yara su saya, shi ya samu kuɗi ya ci abinci mai kyau ya lalata mutane. Kuma wallahi ana kallon su kuma an san su. In na tambaye ku yanzu kwayan da yaran nan suke sha daga sama ake jefo ta, mota suke hawa su je wani gari su je wuta a garin su suke saya. Kenan kun lura mu da kanmu da kanmu muke kashe kanmu muke illata kanmu muke cutar da kanmu. Kuma yanzu idan ka yi shiru ka zuba ido kana ga bai dame ka ba, ai a garin kake za ka haihu, wallahi sai ya shafi yayanka. Duk wanda ya ga ta'aji ya ga barna bai gyara ba, kai kana gani wa sef ma'ana ka kubuta wala ko wani ma kai baka damu ba. To ai za ka zo ka yi aure a garin, za ka zo ka haifi yaya. Yanzu wannan yaran da suke kalaren suke dabanci suke menene, ai koya suke a wajen yayyinsu? Ko mutum yana gani saboda yana da wadata yana kasuwanci yana kawo kwaya, wallahi wata rana sai ɗanka ya sha. Allah ya isa an cutar da mu ba ƙaramar cutarwa ba, hukuma kuma cin hanci ya lalata ta. Waɗanda aka sa don su kula da wannan abun cin hanci ya lalata ta. Akwai garurrukan da ƴan ƙwayan ma in an zo za a yi kame, jami'an tsaron da za su yi kamar su za su zo su gaya musu kai yau ba za mu kawo farmaki, ku ba da abin da za ku bayar, ba mu abin da za ka ba mu kawai. Komai a Najeriya akan kuɗi ana iya yin sa, ba abin da ba a iya yi indai akwai kuɗi a Najeriya. Abin da ya fi komai wahala kashe ɗan adam ko? To in kana da kuɗi ka bayar da kuɗi a yau ɗin nan, in ka ba da kuɗi a yau ɗin nan a garin ku akwai wanda zai je ya kashe wani, gobe a kai shi makabarta shi kuma ya tafi sa, sai dai in baka ba shi kuɗi ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musulunci ja'a bi mahasin adida, kyawawan ɗabi'u na ƙwarai masu yawa, fi fannin ta'amuli ma'a kibari sinni, don ya nuna mana yaya za a yi mu'amala da masu shekaru da yawa a cikinmu da kuma malamai. Daga cikin waɗannan abubuwa da musulunci ya karantar da mu, tauqirul muslim akhahu, lallai ana bin bashin musulmi ya girmama ɗan uwansa musulmi. ko babu shekaru ko ba komai ni musulmi ne kai musulmi ne to ka mutunta ni in mutunta ka ana bin ka bashin ka girmama ni ina bin ka bashi ka girmama ni kai ma kana bin bina bashi in girmama ka kowa ya girmama kowa musamman ma mai furfura shari'a ta gaya mana duk wanda aka ganshi da furfura to ya cancanci a girmama shi yana daga cikin girmama Allah girmama masu furfura a cikin mu duk wanda Allah ya bashi furfura to ya girmama shi ka girmama shi amma yayin da muka wayi gari masu furfuran cikin mu ba mu ganin mutuncin su to an yi asara daga masallatan mu kake gane rashin ladabin yaran mu masallaci sallah za a fita kaga tsoho mai furfura yana kokarin neman takalminsa yaro karami yana tankade shi yana bangade shi zai dau takalminsa da abinda muka sani karami shi ke daukan takalmi wa babba ya samu da na sani ni wallahi ina yaro na sani idan muka ga babba wanda ya fi mu girma ya dawo daga gona ya yi itace ko ciyawa wallahi zuwa muke da gudu mu karba ko da ba baban mu bane ko ba yayan mu bane amma yanzu in kai wasa kai din uba za ka dawo daga gona danka yana kallonka za ka shiga da kaya gida wallahi ba zai karba ba haka ne ga wani da cijo ba yana taimaka min a nan gurin wallahi abinda nake faɗa haka ne ko amma yanzu ku za ku iya tuna yau ni ma ne bani da shekaru ne yawa na iya tunawa a yanzu haka a kwakwalwata ina tuno ga lokacin da muke zuwa muna karban kaya na yayanmu in ya dawo daga kasuwa kaya a hannun yayanmu in ya dawo daga gona fartanya ma ba ma bari yanzu nan ina kallo ga mahaifina ya dawo daga gona da fartanya da keke na karɓi keken ina turawa amma yanzu in ba kayi da gaske ba wallahi za ka dawo gida ka siyo wa ɗanka burodi ka siyo masa tsire ka siyo masa kira kana kulle da shi a leda in ka ci sa a ce baba san da zuwa Allah ba zai miƙa hannu ya karɓi ledan nan ba saboda ɗan zamani ne ya zama bature ya zama ɗan duniya ba mutunci to bari mu dawo kan mata a gida da idan an yi auren mace ana aurenta a haɗa ta da wata buta irin butar miji ana gaya mata wannan butar ta miji ne karki yadda ke zuba kowa ruwa sai shi wata farar buta ne ta aluminium na santa ina rike da ita a kwakwalwata na santa idan mace ta zo mijinta ruwan alwala za ta kawo masa wallahi tallahi mala in ta zo za ta ajiye sai ta tsuguna mazan da ba su san ma su ɗebi ruwa su kai banɗaki su yi wanka ba sai dai a kai maka ruwa a banɗaki kai wanka cokali idan mace za ta ba mijinta sai ta tsuguna ta bashi a al'adar mu ta bahaushe ba fulatani a da amma yanzu mace tana kwance a daki a gida za ka ce kana buƙatar ka za ta ce wallahi ta gaji ba za ta iya ba ka je ka yi kawai Allah abinci matan yanzu abinci za ta gama dafawa wallahi sai ta ce wa ƴarka wanda zai kai wa babanki abinci wannan mai mutunci kenan wani yake cewa wai ni yanzu wannan ƴattawa ita ce ta zama matattawa ne kullun ƴarsa sai take kawo mai abinci ina uwarki take tana can tana kwance tana harkokinta da haka kawai tunda tana da ƴa budurwa ita za ta yi service din babanta sau nawa mutum zai ce wa matarsa yi kaza ce wallahi baran iya ba ba zan yi ba ba yanda za ka yi rija ka sake ta kai in ka sake ta akwai matsala dubu nawa ɗari nawa ka kashe kafin ka auro ta aure yanzu yana da wahala don haka sai ka zauna ce ta gana maka azaba ka cije ta cije ka fiya ma zulumatin ba zuwa fauka ba akwai wannan da abincin ma ba za su dafa ma ba akwai wanda aka gani shi kullun zai zo wajen aikin sa sai tura sai mai abinci da safi sai aka ce mana ya iyalinka ba za ta yi ma abun karya ba sai ai na ai ba za ta tashi ba tana bacci lokacin da nake fitowa ni karfe 8 sai ba ta tashi sai bayan 11 ka duba fadan Allah dan haka mijinta sai dai ya fito ya je sai abincin karyawa ya bi layi na kosai da burodi kuma ya siyo kayan karyawan da komai amma wallahi shayi ba za ta yi masa ba shayi iyayen da ka sake a gidanka iyayen da za a goga ka iyayen da ka ba su dama iyayen da za su wulakanta ka to ina baku wannan a misalin shimfiɗa ne a gidajenmu ma babu tarbiya to yaya za a yi ƴaƴanmu ko kannanmu in mun fito waje su girmama mu na san lokacin da ya da muna yara shiyayya ana zuwa ana yin ciyayya za ga dandalin yara daban dandalin manya daban dandalin matasa daban kuma yaro baya iya zuwa ya tsallaka ya shiga cikin manya bai isa ba to yanzu da muka zo yahudanci ya mane yawa da rowa kowa ma zama yake a gidan su ya ci abincin sa kawai sai kaɗan daga cikinmu ne suka kiyaye wannan tarbiyya kaɗan ana samun dattawa ko masu ɗan shekaru suna yi ɗan uwana yana daga cikin abin da musulunci ya karantar da mu kada ƙarami ya yi magana a gaban babba sai da izininsa yanzu zan fara kawo misalai ne yaya ake girmama na gaba duk lokacin da kuke zaune a wuri guda akwai babba ko babba da kai a wajen ilimi ko babba da kai a wajen shekaru ko babba da kai a wajen falala yanzu misalin zai iya yiwa Allah ya ba wani girma ya ba shi sarauta kafin shi a haife kafin shi shekaru to ya zama babba a kanka to magana ba za ka yi ba sai ya ba da izini ko a makaranta ne ko a wurin aiki ne ko a ofis ne ba a magana karami ya yi magana kafin babba ya yi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam wasu sahabbai suka zo wajensa suka kawo karan wani abu da akwai wani yaro a cikinsu yaron nan ana zuwa za a fara magana annabi ya ce a yi magana kawai sai yaro daga cikin sahabban yaron ya tashi ya miƙe zai magana sai annabi ya ce kabbir 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 kai ka bari babba ya yi magana ka bari babba ya magana ka bari babba ya magana ko da ya san magana sai in babban ya ce ba komai ya yi magana wannan musulunci abin da ya koya mana kenan amma yanzu malam jayayya za ka zo kana yi da ɗanka musu kun san cewa an kai lokacin da yanzu ana musu da yara uba zai zauna a falo da shi da 'ya'yansa suna kallo wallahi suna musu kuma musu a kan ball wani ya ce wallahi a kunninsa ya ji wani yaro yana cewa babansa ƙarya ne wallahi wallahi sai mun cinye ku wallahi sai Arsenal ta cinye wallahi sai me sunan ɗaya tim ɗin ne da Arsenal da wace ce Manchester da wane ne da wane Real Madrid ka ji tsofaffin yan ƙwallo ba su manta ba malam yaro ne da shi da babansa a falo suna kallo to ai ya bude masa kofa shi dan ball ne dan kallon ball ne dan sama dan kallon ball ne to ana musu an hadu ana wallahi wani za su ci ai mu sai mun cinye ku yaron ce wallahi ƙarya ne baba wallahi sai mun cinye ku akwai wanda aka gaya mun betting betting chata kuɗi yake sawa da shi da ɗansa sai ce ga 100,000 na ajiye akan teburin nan idan team ɗinka ya cinye ka ɗauka in kuma nawa ya cinye na ɗauki kuɗi na ɗa ne da uba sai ɗauki kuɗi ya sa 100,000 shi ɗan Real Madrid ne shi kuma uban wataƙila ɗan Manchester ne da haka ana kallon ƙwallo ana final ko semi final da haka uban sai ya ce in idan team ɗinka ne ya ci ka cinye ni 100,000 ga ta nan idan kuma ni ne team ɗina ya ci na ɗauki kuɗi na zamani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kage yaro uba baya ganin kunyar baya jin girman ubansa ko kadan ko dai mai magana ko wani abu saboda sake wata ayyawa. A masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam wani bawan Allah yake cewa yana zaune ya ji wani balarabe suna kira da ɗansa, yana zaune sai ya ji ɗan yana cewa kazzab anta wallahi abi wallahi kazzab anta, ka san me cewa yake uban hirin suke da uban, sai ɗan yana cewa ƙarya take wallahi ƙarya ne, kuma suna hira suna dariya kuma shi da ɗansa ne. Irin Larabawa ɗin nan marasa ajiyar ta tarbiyya, saboda an sake wa yara, an ce a sake masha Allah a sake, amma sakewar ta kai ga yaronka ya zama baya jin nauyinka baya ganin kimanka, ko ka ce yayi abu kana kallonsa da zai yi ba, ko ba yanda za ka yi a zo a tuka tuwo kuma a bashi a dole dole. Jabir bin Abdullahi yana cewa kadima wafdu juhainata ala nabi sallallahu alaihi wasallam, wasu baki ne na juhaina suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zuwa, faqama gulamun li yatakallama, sai wani yaro ya zumbur ya tashi ya mike zai yi magana, sai manzon Allah ya ce fa aina al-kabir, wani yaro ne a kabilar juhaina suka zo za su yi magana da iyayensa da na gaba da shi, kawai sai yaron ne ya tashi ya mike zai yi magana, sai manzon Allah ya ce aina al-kabir, ina babba, ba babba ne za ka tashi kai magana, kaga tarbiya ko? To kuma wannan shine abin da Annabi ya koya mana, kuma ba ma yi ba ma aikatawa. Abi Sa'id al-Khudri ana da Abi Sa'id Samra bin Jundub Allah ya dade shi yace na kasance a zamanin manzon Allah gulaman, fa kuntu ahfazu anhu, ina haddace hadisi daga Annabi, fa ma yamna'uni min al-qawli, ba abin da yake hana ni yin magana in nazo gaban manzon Allah illa anna ha huna rijalan hum asannu minni, face wallahi akwai mutanen da sun fi ni shekaru, hadisin Bukhari da Muslim. Yace ina da haddar hadisai, ina da ilimi, amma za a zo ba zan iya magana ba tunda ba a bani izini ba, akwai wanda sun fi ni shekaru, da haka sai na koye ilimi na ba zan iya magana ba. Ya zo a riwaya malamai masu hikima suna faɗa cewa ما وقر شاب شيخا الا قيد الله له في سنه من يوقره, متكر يارو متاشي يغرمم دتيجو تو ان الله يا سو يا يد كافين يموت سي الله يا نونا مسا ماسي غرمم ماشي دي يارن ده كغا انا تشا اي واني اكوي لدبي واني يا سان غرمم متاني دان انا سامو ديدي كو ا cikin matasa sai kaje ana ta aiwani yana da mutunci ai yana girmama na gaba dattawan garin su duk sun san me mutunci ne shi, yana ganin girman mutane wajen yi musu magana, yana ganin girman mutane wajen mu'amala su, to matukar yaro ya ginu akan wannan rayuwar, face shi ma sai Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ware masa yara da za su girmama shi. Kenan dai kamata dinu tudanu wal jaza'u min jinsil amal, yanda kai haka za a yi maka, idan kai ka kyautata wallahi za a yi maka, duk ɗan da ya girmama ubansa to zai zo ya haifi ƴaƴan da za su girmama shi, kuma duk yaron da bai ga girman babansa ba saboda babansa talaka ne, ka san yanzu halin da ake ciki, in ka ga ɗa yana bin ka sau da ƙafa in ba sa'a ai ka tsaya tsayin daka ba, to kana da awon shede, shede magani jala ko? To awon shede kam, to abun wi motokai, to wala shede bo wala hala, in akwai kudi zai bi ka, in akwai kaza zai ka, dan da bai samu tarbiya ba yana mutunta ubansa ne saboda abun duniya, amma da mai tarbiya ubansa ko akwata yake ko mahaukaci ne ubansa, wallahi yanzu wuciya ta gudun sai ya gina washi mahaukaci, a ce babansa mahaukaci ne yana cikin tsumman hauka, wallahi idan yazo wuciya sai ya gina washi. To shi yasa ku daina mu'amala da ƴaƴanku akan abun duniya, ka daina cewa ɗanka in kai kaza zan saya ma kaza, ka san muna yi, in kai kaza zan saya ma kaza, in ka ci na ɗaya a makaranta zan saya ma kaza, to idan baka da kuɗin da zaka saya masa ba kar ya ci na ɗaya, idan kana zuwa masallaci zan rinka baka kuɗi kaza, yanzu zuwa masallacin sai ka bashi kuɗi, to ranar da baka da kuɗi bare je ba,
kada ka gina danka akan in ka bashi yayi, in baka bashi ba kare yana daga cikin girmama na gaba, girmama malami, da malami da mahaifi da shugabanka bai halatta ka wuce gabansa kai tafiya ba, daidai da tafiya kana baya, duk dan kirki baya wuce gaban ubansa. Imam Bukhari ya rawaita hadisi a cikin Al-Adabul Mufrad, ana bayani cewa sai dai in baban naka yana tafiya a gabansa akwai kaya ko akwai dutse ko wani abu, sai ka wuce gabansa ka je ka cire masa, amma ba wai a zo ana tafiya ubanka yana baya kake na gaba ba. Na'am. Da cire shi yanzu kuma sai dai zai sa uban nasa ma kaya. Wannan abin duk da ake faɗa gaskiya ne, al'amura sun canja. To mutane ne ba su da kallo, ba su da iko sai kallace-kallace, ba su da aiki sai kallace-kallace. Sun kallo wannan tashan an koya musu rashin mutunci, sun kallo wancan tashan an koya musu suna kallon rayuwar Turawa. Bature ne baya ganin girman ubansa da uwarsa. Wani ɗalibi na yake gaya min ya je ƙasar China wata rana, ku ji wannan kisar. Ɗalibi na ne ya ce ya je China sayen kaya, sai abokinsa ɗan China ya kai shi gidansu zai ci abinci. Na ci abinci da shi, ya shirya masa abinci, yana zuwa sai ya ga wani tsoho shi ne yake sabisin ɗinsu. Tsoho ne tukub mai furfura, shi yake ya ɗauko abinci ya kawo, in sun gama ya ɗauka ya je ya wanke ya gyara. Sai shi ɗalibin na sai yake tambaya, sai yake cewa wannan tsohon fa, sai yace it's my father. Wannan ɗan China sai yace ai babana ne ai. Yace babanka, babanka shi yake maka wanke-wanke, babanka shi yake kama abinci, babanka shi yace a. To ya tsufa bai da aiki, aiki na ɗauke shi, albashi nake biyan sa ba. Yace yau ai wannan mai mutunci ne, yace a garin nan in sun tsufa ɗiban su ake a kai su gidan tsofaffi, a gidan gwamnati, gidan tsofaffi a je a zube su a can. Ni yanzu na mutunta shi ne, na ɗauke shi aiki, ubana ne na ɗauke shi ina bashi albashi, shi yake wanke kayan ƴaƴana, shi yake mun wanke-wanke, shi ne yake zuba mana abinci, in na tashi shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayan wannan na faɗa cewa ba a magana gaban na gaba sai ya ba da dama, idan bai ba da dama ba to wannan yana nuna akwai rashin kirki. Ba a ɗaga murya wajen kiran na gaba, Allah ya hana. Annabi ne ko waninsa sallallahu alaihi wa sallama, ana iya yin kuskure na gaba, ya yana yin kuskure to ana masa gyara ne da girmamawa da mutuntawa. Yanzu irin malami kullun rayuwarsa yana karantar da mutane, sai ya kuskure ba zuwa za a je majalisa ana zagin sa ba, ci ai malamin na ai ya lalace, ai malamin na ai kaza, sai a dan daga masa kafa saboda malami ne shi, a mutunta shi, a kimanta shi. Ba dan komai ba saboda wakilin annabi ne, al ulama wa rasatul anbiya, malamai magadan annabawa ne. Duk wanda yake zagin malami yake cin mutuncin malami a wannan zamani, to in annabi ma yana nan sai ya zage shi. Yanzu malaman da suke wa'azi suke karantar da mutane su ne magadan annabawa, irin aikin annabawa suke, malaman Allah, malaman kirki, wanda duniya ba ita ce a gabansu ba. To duk wanda yake cin mutuncin malami yake wulakanta shi, yake tozarta shi. Malamai suke cewa da a ce ba malaman bane, annabawa Allah yake turowa, to wannan mutumin a zamaninsa zai zagi annaba, zai ci mutuncin annaba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malami shi ne tushen shari'a, ko bai koyar da kai ba ya koyar da iyayenka, in bai koyar da iyayenka ba ya koyar da iyayen wasu. So ya cancanta a girmama shi. Allah ji kan Imam An-Nawawi, shi yasa a Riyadus Salihin babi yayi mai zaman kansa babu tawqiril ulama wal kibari wa ahli al fadli wa taqdimihim ala ghairihim wa raf'i majalisihim wa izhari martabatihim. Kaji a cikin Riyadus Salihin babi guda Imam An-Nawawi yayi, yayi ta kawo hadisai babin da yake magana akan girmama malamai, da girmama masu shekaru dattawa, da girmama masu falala, a gabatar da su akan wasunsu, kuma idan an zo wurin zama ma a nuna wurin zaman su na daban ne, wannan duk yana cikin addinin mu, amma yau mun watsar da shi. Allah ya ce kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, yanzu masu ilimi da marasa ilimi ɗaya ne? Innama yatazakkaru ulul albab, wallahi da mai ilimi da wanda bai da ilimi ba ɗaya bane. Ka san wahalar da malami ya sha kafin ya haddace Qur'ani? Ka san wahalar da ya sha kafin ya haddace hadisi? Ka san wahalar da ya sha ya hana idonsa bacci ya yi bincike ne ya zai koyar da kai an saka maka hanya? Amma ya zama ɗan siyasa ya fi malami daraja? Ana jin tsoron a zagi ɗan siyasa amma ana ɗura malami a shar? Wannan mutum irin al'umma ce, ba ta ganin kimar malamanta? Yana daga cikin alamar lalacewar al'umma yadda ake ganewa ba ta ƙwarai bace ba, yayin da suke iya buɗe baki ta wulaƙanta malamanta. ‘Yan uwana musulmi, a taƙaicen taƙaicewa, wannan muhadara tamu ko wannan faɗakarwa tamu tana magana ne akan muhimmancin girmama masu shekaru da girmama masu falala da girmama masu ilimi, kuma yaro ya tsaya a matsayin da Allah ya tsayar da shi, babba kuma ya mutunta ƙarami. Akwai riwaya da zo cikin Sahih Muslim, Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara masa yarda da shi da babansa, ya ce manzon Allah yana cewa wata rana, a rani fil manami a tasawwaku bi siwakin, na gani a cikin mafarki ina yin aswaki, sai ga wasu mutane guda biyu sun zo, ɗaya babba ɗaya ƙarami, sai na miƙa aswakin wa ƙaramin, in ji Annabi, sai aka gaya min ni, sai aka ce da ni kabbir, ka bawa babban. Fa dafa'atuhu ila al-akbar minhuma, sai na miƙa wannan aswaki zuwa ga babba daga ciki. Ka duba Annabi ne fa yayi mafarki, yaga mutane guda biyu sun zo, ɗaya babba ɗaya ƙarami, sai ya ɗauki aswaki, shi yana ganin wannan yaro ne sai ya bashi. Sai aka gaya mai, mala'ika ne gaya mai, yace a'a, ka fara bawa babba, ka girmama babban ka bashi, in yaso babban yace a'a bawa ƙarami. Duka wannan malam hadisi suna nan masu tari yawa da suke magana akan wannan. Ina fatan Allah madaukin sarki ya ba mu ikon gyara halayen mu da ɗabi'un mu. Allah ya sa mu ɗauki wannan faɗakarwa mu ga canji a gidajen mu, mu ga canji a wuraren zaman mu, mu ga canji a masallatan mu, mu girmama waɗanda Allah ya ba su girma, mu tsare musu mutuncin su da kiman su. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya karantar da mu ya koya mana kenan, dan tarbiya, dan da ya san ya kamata yana mutunta na gaba da shi, wanda kuma bai samu tarbiya ba to shine zaka ga yana dabanci, yana shirme, yana hauka, kuma amma tun a duniya Allah zai nuna masa sakayya. Duk wanda ito zartar da wanda yake gaba da shi, wallahi sai Allah ya nuna masa tafiya mutunta. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.